sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ga dukkan alamu, adadin jami'an 'yan sanda da manema labarai ya zarce na masu zanga-zanga a wani taron gangami a majalisar dokokin Amurka ta Capitol, inda aka gudanar da mummunan bori a farkon wannan shekara. Jami'an tsaro a Washington sun dade shiri kan shiri, kada sun karo wasu ɗaruruwan jami'an tsaro su taimaka. An ƙara faɗin katanga kada aka kafa shingayen dutse a nan majalisar ta Capitol. Katangar ƙarfe ta raba tsakanin inda ake taron gangamin da shatalai-talai da ke gaban Capitol. An sanya alama mai rubutu cewa ba a riƙe bindiga a nan domin tunasar da baƙi da suka shigo Washington cewa ba a riƙe makami a fili. An jibge sojojin tsaron ƙasa na gundumar Columbia a kusa da wurin. Reuters ya ce an yi tattakin ne a cikin hayaniya, kana an dan samu rikici tsakanin masu zanga-zangar da wanda suke adawa da ita. Zanga-zangar da aka mata suna Justice for J6, an yi ta ne da zumar bada goyon baya ga mutane da aka daure su bisa zargin kai hari a ranar 6 ga watan Janairu, lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump suka je majalisar domin hana tabbatar da nasara da Joe Biden ya yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2020. Kusan mazauna Hong Kong 5,000 ne wanda galibin su fitattun mutane ne za su kaɗa ƙuri'a a yau Lahadi akan 'yan takara da aka tantance su akan biyayya ga Beijing, wanda a ƙarshe za a zaɓi wanda zai zama shugaban birnin mai goyon bayan China. 'Yan takara masu rajin kafa demokuraɗiyya tamkar ba su ne tun daga zaɓen na farko da Beijing ta yi wa hukumar zaɓen birnin garin Bawul don tabbatar da masu mata biyayya kaɗai ne za su yi mulkin birnin mai cin gashin kanshi. 'Yan sanda sun jibge jami'an tsaro a fadin birnin, inda kafafen yaɗa labaran yankin suka ce ana sa ran 'yan sanda 6,000 ne za su yi aiki domin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali, zaɓen da mutane 4,900 ne za su kaɗa ƙuri'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, an kashe wani ɗan bindigan Indonesia mai alaka da ƙungiyar IS a wata musayar wuta da jami'an tsaro, a cewar ma'aikatan sojin Indonesia, a wani aiki da suka gudanar na yaƙi da ayyukan ta'addanci da aƙidar tsaurin ra'ayi a cikin wani gandun daji mai tsaunuka. Ali Kalora yana ɗaya daga cikin manyan 'yan bindiga guda biyu da aka kashe a samamen, inji shugaban sojan yankin Sulawesi ta tsakiya Brigadier General Farid Makruf. Sauran mutumin ɗaya kuma an gano shi ne da suna Jaka Ramadan. Rukunin haɗin gwiwar sojoji da 'yan sandan lardin Sulawesi ta tsakiya ne suka harbe waɗannan mutane biyu har lahira da yammacin jiya Asabar a gunduman Parigi Mutong, inji Makruf. Gundumar mai iyaka da gundumar Poso ana masa kallon dandalin 'yan ta'adda a cikin lardin. Ya ce jami'an tsaro suna nan suna neman sauran mutane da ake zato mambobi na wannan ƙungiyar 'yan ta'adda ne. A jiya Asabar, kungiyar 'yan tawayen Huti ta kasar Yamal ta zartar da hukuncin kisa akan mutane 9 da suka ce suna da hannu a kisan wani babban jami'in 'yan tawayen a wani harin jirgin sama da rundunar haɗaka a jagorancin Saudi Arabia ta kai shekaru 3 da suka shuɗe. An zartar musu da hukuncin ne a inda ake kai mutane ana harbe su, kana an harbe su ne a gaban jama'a da sanyin safiya a babban birnin kasar Sana'a da 'yan tawaye ke rike da shi. Daga bisani, kungiyar Huti mai samun goyon bayan Iran ta raba hotunan kisan. Ɗaruruwan mutane wanda galibinsu 'yan Huti ne da magoya bayansu sun je kallon yadda aka kashe mutanen. Kungiyar ta zantar da hukuncin kisan ne duk da kira da kungiyoyi kare haƙƙin bil'adama da kuma lauyoyi suka yi ta mata a kan ta daina kashe mutanen kana ta sake musu shari'a. Kungiyoyin sun ce shari'ar da aka gudanar a kotun 'yan tawayen da ta yanke hukuncin kisa a kan mutanen ba a yi ta daidai ba. Mutane 9 suna cikin sama da mutane 60 da kungiyar 'yan tawayen ke zargin su da aunawa da kuma kashe Saleh Al-Samad a cikin watan Afrilun shekarar 2018.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa.
Mai saurare assalamu alaikum. Yau wannan kasuwa na a kawo miki dole ta kawo mu karamar hukumar Das ne inda yake a cikin garin Das. A haka kuma wannan kasuwa ce wanda yake ta kunshi komai da komai wanda yake ake fitowa domin gudanar da harkan kasuwanci. Kamar yadda na ce muku Das, ina ka ce Das a jihar Bauchi, to ba abinda aka fi sani sai shinkafa. To amma ba ga shinkafan ma akwai sauran nau'o'in kayan abinci da ake saidawa. To ba da zan ja ku da nisa ba, zan hada ku da shi sakataren wannan kasuwa domin mu dan tattauna da shi ya mana bayani akan abubuwan da wannan kasuwa take samarwa a kowane sati. To alagata mallam, ko za ka gabatar da kanka?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Musa Adamu Dambuci, sakataren yan kasuwa na karamar hukumar Das.
To ga mu Allah ya kawo mu nan wannan gari na Das domin shirin kasuwa akai miki dole na sashen Hausa muryar Amurka. To kamar menene ka ba mu tarihin wannan kasuwa na garin Das?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda ka tambaye ni tarihin kasuwa na karamar hukumar Das, wannan a matsayin na karamin dan shekaru dai da kankantan shekaru wanda ban wuce dan 40 da wani abu ba, iya abin da na sani shi zan iya gaya maka. Shi wannan kasuwa na karamar hukumar Das gari ne mai tarihi mai kuma albarka, albarkacin noma a nan karamar hukumar Das, wanda kayan amfanin gona ya tashi na dai tun tashi na an san karamar hukumar Das da noman shinkafa, wanda a wajen mu kai fice ba kuma ba mu noma sauran abubuwa bane a karamar hukumar Das muna nomawa. Kamar yadda muke magana da kai yanzu haka, kana gani yadda shinkafa yake a karamar hukumar Das. Duk inda muka zaga da kai lungu da sako, akwai shinkafa, wanda duk kasuwan ya ta'allaka akan shinkafa ne a karamar hukumar Das.
To kaman kasuwar da tana ci wace rana ne?
Ita kasuwar da dai tana ci ranar Laraba ne a jihar Bauchi.
To kaman yadda ka ce akwai shinkafa, shin ko za ka gaya mana nau'in shinkafa da wannan kasuwa take gadara wajen samarwa?
Alhamdulillahi, kamar yadda ka tambaye ni shi nau'in shinkafa, yanzu idan na gaya maka irin kala-kalan shinkafan da muke da shi a karamar hukumar Das sun kai irin kaman kala biyar. Tunda na farko muna da wata shinkafa da ta fito kwana-kwana nan da muke kiranta Jamila, wanda idan ka ganta ma za ka ce forin rice. Duk inda ka je a kasan nan ka tafi da wannan shinkafa na karamar hukumar da za a ce maka forin ne. Sai dai in kai da gaske ka same mu, tantance maka mu raba maka forin da wannan shinkafa namu Jamilan. Akwai kuma faro, shi ma yana nan a karamar hukumar Das. Akwai kuma wata shinkafa da muke kiranta jeep, shi ma yana nan a karamar hukumar Das. Akwai wata zaka ganta bawon tabaki ne shinkafan, amma cikin tafari ne, shi ma yana nan a karamar hukumar Das. Da nau'i dai irin na kala-kalan shinkafa kamar yadda na gaya maka a karamar hukumar Das, duka irin wannan shinkafan suna nan.
To kaman kudaden su ba?
Eh, to kaman yadda ka tambaye mai, yadda na gaya maka kala-kalan shinkafan kowanne da irin nau'in kudin su. Idan yau aka ce maka yau shinkafan na nome shi, dole mata sun zo sun sarrafa shi, kudin sa wannan Jamila da na gaya maka wanda ka ganshi zaka ce forin ne, shi kudin sa ya kai naira 600 da naira 50 kwano daya. Shi wannan faro da muke magana da kai a halin yanzu kudin sa baya wuce 530, 520, yadda mata idan sun je sun zazzaba suke sai da shi kenan. Shi wannan jib baya wuce naira 500, shi wannan baka mukan daka shi ya zama na tuwo, shi ma baya wuce naira 500.
To kaman wannan kayan abinci da ake kawo muku ake yi ko kuma a wanda ake sarrafawa ne a nan karamar hukumar Jos?
To alhamdulillah kaman kayan abinci da ka tambaye ni kayan abinci ya dauki fanni da dama akai kaman shinkafa da na gaya maka wanda mu karamar hukumar Jos muka yi fice a wajen noma shi alhamdulillah kuma wannan shinkafa da ka gani na karamar hukumar Jos ne inda muke noma shi da masara da su dawa da dai sauransu ya abinda bamu da shi shine mu yan kasuwa na karamar hukumar Jos muka hada karfi da karfe mu fita mu je mu nemo iyan wanda bamu da shi mu je mu kawo karamar hukumar Jos irin kaman yanzu gida sabo ya fita kawo Taraba duka muka je mu nemo mu kawo karamar hukumar Jos don cin gaban karamar hukumar mu
na ga mata sun shiga wannan hidima na kasuwanci ka'in da nayi shin dama can kun sake wa matan ne wannan hidima
to alhamdulillah kamar yadda ka tambaye ni mu karamar hukumar Jos kamar yadda na ga maka mun yi fice a wajen shinkafa aikin gumi dole mata ne suke yi idan ka ga mata a cikin kasuwan nan daga samun wanda laluri ne mijinta ya rasu ya batta da yara ba yadda ta iya dole sai ta fito cikin kasuwa tukunna ta nemi abin da za ta ci sai kuma ƴaƴan mu da kannan mu shi yasa daga karamar hukumar Jos amma Najeriya ma iya yawo na Najeriya da nayi wanda ba inda zaka ga mata da yawa a kasuwa kaman karamar hukumar Jos sabila da su suke guma shinkafan idan suka guma maka shinkafa karamar hukumar Jos zaka shi kaman forin ne
to idan muka duba wajen fannin samar da ayyukan yi musamman ma na ga matasa a nan karamar hukumar kenan sukan zo ne neman abun sayan goro maimakon zaman kashe wando
to alhamdulillah kamar yadda ka tambaye ni haka su matasa idan muka ga matashi mai azaka ne mai kwazo mukan yi training na matasa kaman guda 50 ko a satin nan ma mun yi training na yaran mu guda 50 wanda muka kawo su cikin kasuwan nan da mu dinga hada su da dilolin mu masu zuwa sayan kaya suna saya musu kaya suna ba su da abun da ya sauka su je su dogara da kansu ba sai sun dogara da kadai ko kuma a zaman banza a gari da sace-sace ba shi yasa muke rukuncin wadannan yaran sai mu nema musu abun yi mu hada su da dilolin mu masu zuwa sayan kaya suna bin dilolin suna taya su kula musu da kayan su idan an tashi dilan ya sallame su ya ishe yaro ya je dogara da kansa
to zan so in yi dan magana da su mata da yake na gansu suna to har ila yau dai na samu wata mai sai da shinkafan nan to shin wannan harka na shinkafa da kike yi gashinan na gani kina sai da shinkafa to menene yasa kika shiga wannan hidima
a gaskiya harkan shinkafa tun ina yarinya nake kuma har yanzu shine rufin asiri na da yara na duka duk sana'a da nayin ba daga shinkafan da ba na gane komai a ciki ina ce mu sha da yara na marayu ne da jikoki ma duk marayu amma gaskiya harkan shinkafa shine mafitana da bani noman shi ma amma shekaru biyu har ina nomawa kuma dan har ga Allah na ga alheri shi na ga amfani shi
kuma wannan shinkafa da na gani nawa kike sai da shi
gaskiya kowanne da kuɗin shi kowanne da kyan shi
kamar wannan da nake
gani kamar wannan da ayi sayarwa 550 560 570
masu zuwa sayan shinkafan nan daga ina suke zuwa alko
muna da kwastomomin mu masu awo akwai yan barikin ladi akwai yan mangu akwai yan bauchi duk muna harka da su wasu ma musamman sukan mana waya ne mun samu kaya masu kyau mu bar musu daga mun zo ma ba wani wahala mun sayar mun ba su mun tafi gida da kayan mu shikenan
malama fa ko da ga mana wani harka kike yi
ni dai nace Aisha ko ali shugaban yan kasuwa na nan da
shugaban yan kasuwa mata ke
mata
na masu
sai da shinkafa
ke ce shugaba ko da ga mana yawan mambobin da suke cikin kungiyar ku na masu sai da shinkafa
eh gaskiya kan muna da membobi gaskiya mun kudari
don sai kaman na
mun kai 150 wa'inda muke sai da shinkafa mu
menene matsalar da kuke fuskanta
iyaka matsalar mu ba mu da rumfa kuma gaskiya fi sabilillahi inda za mu samu gwamnati ta taimaka mana da ba kadan ne za mu samu ci gaba a kasuwan nan ba
sha mai idan zan dawo gare ka ina so yashin mutanen mata sun bayyana suna cikin matsala suna neman rumfa amma taimaka musu da tallafi da wajen gwamnati. Shin ya abubuwan ne suke ko a matsayin ku na shugabanni kuke tafiyarwa?
To alhamdulillah kamar yadda kake cikin wannan kasuwa fili ne na gwamnatin jaha ba na local government ba. Kuma mu muna karkashin local government ne. Dan gwamnatin jaha ne ta bada aron nan makaramar hukuma aka zo aka aje mu. To a yanzu ma dai mu koke-koken mu na nan a hannun karamar hukuma wanda lallai-lallai maganar yayi nisa na maganar rumfuna da ake kokari a zuwa mana kasuwan nan. Kuma muna roƙon gwamnatin jaha da na karamar hukuma da na federal da su taimaka a karamar hukumar da wajen tallafin noma a karamar hukumar da bunƙasa harkan kasuwanci a karamar hukumar da kuma su gwamnatin jaha da su taimaki gwamnatin karamar hukuma don a zo a taimake mu a nan a karamar hukumar da na kasuwan nan. Don yanzu idan ka duba kasuwan mu nan idan ruwa ya zo a karamar hukumar da a cikin kasuwa na karamar hukumar da sai dai mu shiga gidajen mutane mu je mu biya. Kamar yadda yanzu muke tare da kai kake cikin kasuwan kaga irin halin da muke ciki wanda idan damina yayi ruwa ya zo dole gidajen mutane muke gudu da kayan mu wasu duke mu masu lalace haka dai muke ta fama dai ba yadda muka iya sai dai muna kira da gwamnatin jaha da gwamnatin local government su hada karfi da karfe su zo su cire mana wannan kitse a wuta nan karamar hukumar.
To da wannan hira ne tsakanina da sakataren kungiyar yan kasuwa masu sayar da shinkafa na garin Das na kawo ga karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Ni ne naku Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Dickon Michael Adeyemi a nan cikin garin Bauchi. Ina sujada a Good News Baptist Church a nan wuntin dada. To zamantakewa tsakanin al'umma abinda Allah da kanshi ya kaddara ne, saboda inda Allah yana so sai yi mu jinsi daya, ya yi mu yare daya, ya yi mu ma addini daya, amma cikin hikimarsa ya yi mu kala daban-daban, ya yi mu kuma jinsi daban-daban, ya yi mu kuma addinai ma daban-daban. Akwai Krista, akwai Musulmi, akwai da ma ba su yadda ma cewa Allah yana nan ba, amma duk da haka Allah ya bar kowa ana cuɗanya. Kasuwan mu daya, makarantu da yaran mu ke tafiya daya ne, muna shiga mota daya, kuma muna yi daya. Garin mu daya, ana zaune a unguwa daya, kai mu'amala dai ana yi tare. Saboda haka zamantakewa abinda Allah yake so shine a zauna tare, a fahimci juna, a zauna lafiya, don duk inda ake rikici Allah bai da hannu a ciki, tunda komai abinda Allah ya yi ya yi shi da kyau, kuma ya yi su ne a natse. A cikin Bible littafi mai tsarki na addinin Krista, Allah ya kwabi duk wani mai addinin Krista da ya zauna lafiya da makwabtansa, ya ga ko duk wanda yake zama kusa da shi shine na kusa da shi. Don Yesu Almasihu zai tambaya ya ce waye makwabcinka, sai ya ce makwabcinka shine wanda yake da haƙƙi a kanka, wanda zaka biya masa bukata shi ma ya biya maka bukata. Me biyan bukata? Ba wai sai ya kawo abinci ya baka ba ko ya kawo kuɗi ya baka, a'a, ya lura da kai, gari ya waye ku gaisa, da rana ku haɗu ku gaisa, da dare kowa zai koma gida ku gaisa ku yi ban kwana. To shine abinda shi Yesu Almasihu yake nufi a cikin wannan. To abinda shi ma yake so mu ma mu yi kina a cikin al'umma, mu haɗu mu gaisa. Idan dan uwana yana cikin makoki, in bi shi mu yi tare. Idan yana cikin farin ciki, in je in same shi mu yi tare. Allah kuma ɗaya ne, mu ne a cikin muka bambanta shi, amma Allah baya da bambanci.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Lafiya uwar jiki. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan shayi da matsalolinsa da kuma jin shin yana kare wanda aka yi wa daga wasu cutuka da suka danganci saduwa ko jima'i. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita bangaren iyali Dr. Abu Yazid Bashir dake asibitin Bipos a babban birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Yawa barka da Hajiya Hawa.
To likita, da farko menene ma shayi ko kuma kaciya kamar yadda wani bangaren Hausa suke kira abu?
Kaciya ita ce wanda ake wa yaro yawanci a nan arewacin Najeriya ko a Najeriya ko a cikin bakake akan fi wa yara kankanana wanda akwai fata da take jikin azzakari ta zazzago a ƙasa, ita ce ake ja sai a rage tsawonta ko a yanke ta domin kan azzakari din ya fito fili.
A likitance menene yasa ake yin kaciya?
Yana da muhimmanci ne domin idan ai wa mutum kaciya yakan hana waɗansu cututtuka da suka iya samun mutum daga yaranta, kaman wani abu da muke cewa phimosis, sai fatan ta rife wani lokaci sai fitsari ya dinga taruwa bakin fatan kenan, sannan sai abin ya zama musu ciwo, kuma har wani lokaci sai a samu ita mafitsara wanda take cikin azzakari ana ce mata urethra, ita kuma ta sami ciwo na infection na ƙwayan cuta. A waɗansu al'adun sukan bari sai mutum ya girma, waɗansu ma ba sa yi, amma illan idan mutum har ya girma abinda aka samu a jikin namiji yawanci akan samu kamar mutum ɗaya daga cikin mutum 10,000 wanda zai iya samun kansa akan azzakarin shi. Amma bayan haka akwai ƙwayoyin cuta waɗanda mutum zai iya ɗauka ko kuma zai iya sawa, wato kamar iyalin shi idan yana saduwa da su da irin wannan hali na rashin kaciya. Su kuma waɗannan ciwoyi ya haɗu da kamar wanda ake cewa ciwo mai karya garkuwar jiki HIV, akwai su syphilis, akwai su herpes, akwai su wata ƙwayar cuta ana cewa cytomegalovirus. Duk irin waɗannan cututtukan akan samu dalilin rashin yin kaciya, amma idan an yi kaciya yana da wahala a samu waɗannan abinan, sai dai idan namiji ya sadu da mace wanda take ɗauke da waɗannan cututtuka ko kuma suna saduwa shi ne za a samu waɗannan cututtuka.
A wani lokaci ya kamata a yi kaciyar ma? Shin idan mutum yana ƙarami ne ko kuma idan ya ɗan tasa ko kuma idan ya girma?
Al'adan Turawa akan so a yi wa yaro wai tun bai gane zafi jiki ba, saboda haka waɗansu ma da ba sa yin kaciyar ba sa yi ne wai saboda kada yaronsu ya ji zafi. To amma yawanci likitoci da za su yi idan a asibiti ne za a yi ba na gargajiya ba ne, akan sa maganin wanda zai kashe zafin sannan a yi kaciya ɗin. To saboda hakan nan ta haka ne idan an yi kaciyan akan wa waɗannan kaciyan suna ganganana, amma a musulunce da al'adance na Hausawa akan so yaro ya shekara kamar 5-7, waɗansu sukan ce sukan yi ne shekara 7 ne, waɗansu sukan ce sukan yi ne kafin yaran su fara zuwa makaranta nursery. Saboda yawanci a irin wannan shekara 4-5 shi ne ake kai yara nursery, suna shekara 6 daga nan za su fara primary da sauransu. To akan so kafin su fara primary a yi musu, kuma a al'adar Hausawa yawanci akan yi shi lokacin sanyi ne ba lokacin zafi ba. To kuma a fahimta na lokacin sanyi ƙwayoyin cuta ba su cika tasiri yadda suke da shi lokacin zafi ba, shi ne dalilin da ya sa ake yin kaciya a wannan lokaci.
Wato a al'adance ma akwai hikima, to likita a likitance yaushe ne ya kamata a yi wa mutum?
To a kowane lokaci a likitance za a iya yi tun daga haihuwar yaro har zuwa ma har ya girma za a iya, ba lokacin da ba za a iya yi ba. Waɗanda da suke ganin cewa ba sa so su yi a wani lokaci ma sun kai wani matsayi na girma, sun kai adulthood, sai su ga cewa watakila sun fara saduwa da abin da sai su ga cewa abin baya musu yanda ya kamata, saboda haka nan sai su ga cewa ya kamata a yi musu abin, saboda kowane lokaci za a iya yin kaciya.
To misali idan ba a yi wannan shayi ko kaciya ba sai kuma mutum ya fara cin karo da waɗannan cututtuka, shin idan aka zo aka yi masa daga bayan nan zai samu lafiya?
Zai samu lafiya ƙwarai da gaske, domin ai bayan an yi kaciya ɗin za a ba da waɗansu ƙwayoyin magunguna wanda zai hana ƙwayan cuta ta hau da wanda zai kashe zafi. har zuwa abin yawanci bai wuce sati daya kwana goma ya warke.
Ta irga wasu kwayoyin cuta da suka shafi HIV da wasu da kai lissafa ne da ba zai iya tunawa ba. Idan mutum ba a yi masa shayin nan ba sai ya zo ya fara samun matsala, watakila mafitsara ta samu matsala da sauransu. Shin idan aka zo aka yi masa daga baya zai samu lafiya ga waɗannan cututtukan da?
To kafin a yi mishi kaciya din za a ba shi magani domin a warkar da waɗannan abin nan, saboda za a yanka jikin fata ne ba yiwa da waɗannan ƙwayoyin cuta ya zama an wa mutum kaciya din, saboda haka za a ba shi magunguna wanda zai kashe waɗannan ƙwayoyin cuta, bayan ya kashe ya warke sannan sai a zo a mishi kaciya din.
To idan aka ba shi magunguna misali ya warke sai kuma ba a yi kaciyan ba, shin akwai yiwuwar cewa cutar za ta dawo?
Idan wajen da ya samu waɗannan cutar yana tare da shi zai samu, sai dai wajen misali ko a wajen iyali ne, idan aka samu cutar a wajenta a jikin wannan mata din kuma ba a yi kaciyan ba ya sake komawa ya sadu da ita, to shi ma zai sake dauka a yi. To sai dai idan ita ma, saboda yawancin waɗannan kamar STDs da ake kira, yawanci dole idan an yi treating namiji an ba wa namiji magani, ita ma mace da ake tare da ita ma sai an ba ta magani. Saboda haka akwai auna-aunan da za a yi, ko na fitsari ko na wani discharge ne ko menene za a auna a ga wace irin ƙwayar cuta ce kuma wani magani ne zai iya kashe shi. Saboda haka nan sai a ba da magunguna din sai zama an yi maganin cutar da yake damun namijin da kuma wanda yake damun mace.
Shin ya za a kwatanta yawan irin matsalolin nan musamman ma a Najeriya, shin akan samu irin matsala haka?
To akan dan samu, amma yawancin mutanen Najeriya su suna yin kaciya, kowane kabila ma na Najeriya yana yin kaciya. Saboda haka nan cututtukan da ake samu wajen saduwa da wanda take da ciwon ne, ko kuma shi ma yana da ciwon, ita ba ta da ciwon zai iya sa mata.
Ba wai rashin yin shayi din bane.
Ba rashin yin shayi bane.
Daga ƙarshe likita wace shawara za ka ba wa jama'a kan idan ma sun dan ji wani abu ya kamata dai a ce mutum ya duba lafiyarsa?
Malam Bahaushe ya ce lafiya uwar jiki. Saboda haka nan ba wai wajen azzakari kadai bane. Duk wani abu da mutum ya ga ba daidai ba ya je asibiti, saboda su likitoci harkansu ne za su iya gane wace cuta ce kuma ya yi kamata a yi wa wannan cutar domin mutum ya samu waraka.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'affa duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abu Yazid Bashir, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.